السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مسلاتي نا الحاج محمد إنديمي الجهر برنو أبرم ميدوغوري يوقوم بغوة رمضان هجرة ما إكي صلى الله عليه وسلم دبو ديدة تريه دودة أشرن بتقص وأنكم شيئين يجي ديدة أشرن دايا غوة ترى ميلادية تدبو بيد بكر هذا رسم لتفسير سورة يونس إن ذا متاشي أكن آية تأشرين دقائكو هذا بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا لِلَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألا نتشاء وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم دمك تنتنا ومتاني وتراهما بايا وتتوتات دا تاشا فيسو إذا لهم مكر في آياتنا تيقظن سنة ما كنتي تكين آيو يمو قول الله أسرع مكرا كتشي الله شيني ما في جداوة تكين ساكا كاوما سما كنتي لإلو ما كنتي inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lalle manzanninmu suna rubuta abinda kuke makirci da shi. Allah madaukakarki yana gaya mana dabi'a ta mutane da irin yadda suke da butulci bayan Allah madaukakin sarki ya siyaye musu wata masifa ya ba su wata ni'ima ya sanya su cikin wata rahama da makon su yi godiya akan abinda Allah madaukakin sarki ya raba su da shi na bala'i da masifa su yi godiya akan ni'imar da ya ba su maimakon wannan sai su zama masu fada da addinin Allah sai su zama masu yin amfani da wannan dukiya ko lafiya ko sarauta da Allah ya ba su masu yin amfani da ita wajen kokarin bice gaskiya da kokarin yaki da masu yada gaskiya. Wannan dabi'a ce ta dan adam tun kafuwar tarihi har zuwa yau, ba wai dabi'a ce ta wasu mutane da aka yi su suka wuce ba. Tun kafuwar tarihi har zuwa yau an yi ta ganin irin wannan. Allah ya labarta mana mutanen Annabi Musa alaihi salam, yace walamma waqa alaihim ar-rijz qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. الله مدوكتين سركي يا غايا منا irin wannan ta faru a zamanin Annabi Musa alaihi salam yayin da bala'i da fitintunu da masibu iri iri suka samu mutanen Annabi Musa suka samu Fir'auna da mutanansa sai suka garje zuwa ga Annabi Musa suka ce ya Musa da ulana rabbaka bima ahida indak ya Musa ka roƙa mana ubangijinka saboda alkawarin da yayi maka la in kashafta 'anna ar-rijza har idan zaka yaye mana wannan cutar da take damun mu la nu'minanna laka mu kuma lalle hakika za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma lalle tabbaci hakika wallahi sai mun saki ayyan isra'ila da muke rike da su a matsayin fursunoni muna azabta su za mu sake su tare da kai. Suka yi irin wannan karfan alkawari na cewa idan ya musu addu'a an yaye musu bala'in da suke ciki wannan abinda Allah ya faɗa wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat waɗannan abubuwan da Allah ya turo musu su cewa a yi addu'a Allah ya yaye musu. Suka ce lalle hakika wallahi in har yayi addu'a suka rabu da waɗannan bala'ika daban-daban to za su yi imani da shi. Amma Allah ya gaya mana falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankusun muna yaye musu wannan cutar, muka raba su da wannan bala'in, zuwa wani lokacin da Allah ya riga ya yanka musu za su kai shi, izahum yankusuna, sai gashi kawai suna karya alkawari. Haka nan Allah madaukakin sarki yayi da Quraishawa lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yazo yana musu wa'azi, yana kiran su zuwa ga Alkur'ani, yana kiran su zuwa ga imani, yana kiran su zuwa ga su daina shirka, su dawo ga tauhidi. Sai suka butulce ma wannan kira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu, kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Masruq ibn al-Ajda yake cewa wata rana muna zaune a majalisin Abdullahi dan Mas'ud, shi kuma yana kishin gida a tsakankanin mu, sai ga wani mutum ya zo wannan majalisi ya ce, ya Aba Abdurrahman, inna qasan inda abwabi kinda yaqussu wa yaz'umu anna ayata ad-dukhan تجيئ فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكاة. سيقول المتين يزوي سامة عبد الله دم مسؤول يتشي دشي أقوي ونمي وأز التلمي أقوي برقلي ينا بعد الأبار آية ننتجكين سورة الدخان فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين يتشي ونن آية أبن دعيكي نفي wani hayaki ne zai zo ya cire rayukan kafirai, su kuma muminai ya zama da tasirin da zai musu kawai bai wuce ɗan mura da za ta same su ba. Wato irin tatsuniyoyin nan na masu wa'azin ilimi, a dinga faɗar wasu abubuwa da ka a karkarsa daga ina aka samu su. To ya ji a kofar gari wani yana ta irin wannan tatsuniyoyi, sai ya zo samu Abdullahi dan Mas'ud ya ce gashi abin da ya ce. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان لان دان عبد الله دان مسؤول يتاشي يزونا افساتي يتي يا ايها الناس اتقوا ربكم اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله اعلم يتي متاني اجي تورن الله كجي تورن الله وانده يكي ده علمي يسان وانا ابو تو يفدي ايه ابن ده يسني wanda bai sani ba kuma ya ce Allahu a'lam, Allah ne masani. Fa inna Allah azza wa jalla qala li nabiyyi, ce to min Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabinsa ya ce, qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin, abin da nazo muku da shi na shari'a ba na buƙatar ku biya da kokobo a kansa, kuma wa ma ana min al-mutakallifin, ni ba bana cikin masu matsawa kansu sai sun kawo abinda Allah bai ba su ba ko sun faɗi abinda Allah bai sanar da su ba. Sai ya ci gaba da gaya musu dalilin wannan aya ta cikin suratul Dukhan, yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'a minan nasi idbaran, lokacin da ya ga mutane sun juya baya yana ta kiransu amma kullun suna ƙara nisantarsa, فقال اللهم سبع كسبع يوسف, يا الله ka kama su da shekaru bakwai na fari kamar irin wanda suka samu mutanen annabi Yusuf. Yace fa akhadathum sanatun hasat kull shay, Allah ya jefa musu farin da ya cinye komai, hatta akalul julud al mayyita, har sai da suka dinga cin fatar dabbobin da suka mutu suka zama mushi saboda yunwa. Fa yanzuru ahaduhum ila as-sama'i fayaraha ka hay'ati ad-dukhan, saboda yunwa, yadda yunwa ta ci su, ɗayan su idan ya daga kai ya kalli sama, sai ya dinga ganin sama din nan kamar hayaki, haka yake gani. To da suka shiga ta kwarai da gaske, shi ne suka turo Abu Sufyan da shi ne sarkin Makka. Musan sarauta a jahiliya kamar bauta ce, sai dai ta sa sarki aiki, inda duk za a yi aiki a aike shi, in kasuwanci za a tattara kudin a bashi, ya je yi kasuwancin a ci riba a rarraba, shi ne aikinsa. Amma bai isa ya dora ya gicce ya kara ya cika a tsallaka ba, saboda haka da aka shiga bala'i aka ce ina sarki, ai sai ya je ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a sasanta. to shi da ya garzo ya ce ya Muhammad innaka ji'ta ta'muru bi ta'ati Allahi wa bi silati rahim ya ma'aikin Allah ya Muhammadu afwan yace ya Muhammadu saboda lokacin bai imani ba yace kai ka zo kana umar kana yin umarni ne da aiwa Allah biyayya ka ji yanzu ya yadda annabi yana umarni da ta'ati Allah kai wanda suna fada da shi ne akan wannan ce kana umarni da aiwa Allah biyayya a kuma sada zumunci wa inna qaumaka qad halaw da kuma mutananka nan yunwa tana halaka su tunda har ka zo da yi wa Allah da'a da sada zumunci ai ba za ka bar mutananka haka su ga cikin wannan galabai ka fad'u Allah lahum roka musu Allah kana to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana labarin wannan a cikin suratul dukhan fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha azabun alim rabbana kashif 'anna al-'adaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin inna kashiful 'adabi qalilan innakum a'idun wadannan ayoyi suna magana akan wannan Allah ce fartaqib ku saurara ranar da sama za ta zo da wani hayaki mubinin mabayyani shine irin hayakin da suke gani saboda yunwa yakshan nata hadha azabun alim wannan hayaki ya rufe mutane ya rufe idan mutane idanun mutane ba a ganin komai sai shi to wannan azaba ce mai radadi sai su shiga addu'a rabbana kashif 'anna al-'adaba inna mu'minun ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba za mu yi imani anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin wa nakuma abune zai zama musu wa'azi bayan ga manzo ya zo musu yana ta karantar da su sun yarda akwai wani abu da zai zama musu wa'azi Allah ya ce inna kashiful 'adabi qalilan ma dan yaye musu azabar kadan sace ta nan duniya innakum a'idun ku kuma za ku koma ku ci gaba da laifin da kuke Abdullahi dan Abbas yace afa yukshifu 'adabul akhirah in an fassara wannan ayar da cewa ranar lahira ne ana tsammanin akwai wata azaba ta lahira da za a yaye wa kafirai yawma nabtushul batshatal kubra inna muttaqin ranar da za mu yi jim wato damka damka wacce take mai girma to a ranar ne muke ramuwar gayya ita ce ranar Badr Abdullahi dan Abbas yace fal batshatu yawm badr damkar da Allah ya yi wa kafirai ita ce ta ranar Badr wa qad madat ayatu dukhan ta kuma wannan aya ta hayaki ta riga ta wuce to kaga wannan shi ma yana baka irin hoton da dan adam yake ci hoton dan adam na cewa idan ni'ima ta same shi maimakon ya tuna Allah sai ya shiga kangarewa sai ya shiga yaki da ayoyin Allah izalahum makru fi ayati sai ka same su suna izgili suna makirci cikin ayoyin da su ake mitin da su ake tattaunawa ya za a hana karatun guri kaza ya za a hana ya abu kaza ya za a hana kaza ya hana a hana kaza to shi ne Allah ya ce kulillahu asra'u makra Allah ya fi su gaggawa wajen mayar musu da makircin su wajen mayar musu da martani gwargwadon irin abin da suke yi da makirci ya tabbata a cikin sahih al-bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallar asubahi tare da mutane bayan an dauke ruwan sama sai yake cewa hal tadruna ma za qala rabbukum al-laila shin kun san me ubangijin ku ya fada daren jiya qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da ma'aikinsa su suka sani qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir
na'am
yace abinda ubangiji ya fada a daren jiya yace an wayi gari bayan ruwa bayan sama an yi ruwa mamaku yace to za a wayi gari cikin bayina da wanda zai yi imani da ni da wanda zai kafirce mu fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zaka mu'minun bi kafirun bil kawkaf wanda zai ce an yi mana ruwa da rahmar ubangiji da falalarsa to wannan shine yayi imani da ni shine kuma ya kafircewa tauraro domin suna jingina samun ruwa da tauraro in an tauraro kaza ya fito a samu ruwa in an rasa ruwa tauraro kaza ne ya hana su ruwa to wanda zai ce Allah ne ya yi mana ruwa da falalarsa da rahmarsa to wannan shi yayi imani da Allah shi ya kafirce mu wannan tauraro wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza fadhalika fadaka kafirun bi mu'minin bil kawkab wanda kuma zai ce an yi mana ruwa shayar tauraro kaza da kaza da kaza, to wannan shine ya kafircewa Allah kuma ya imani da wannan tauraro. Allah madaukakin sarki yace kulillahu asra'u bakra, yace lalle Allah shi yafi gaggawa wajen mayar musu da martani akan makircin su. Wato Allah madaukakin sarki shine zai yi musu talala hasu amma ci cewa babu wani abin da zai same su lokaci guda. Allah madaukakin sarki yazo ya kama su da wannan laifi da suka yi. Sannan kuma inna rusulana yaktubuna ma tamkuru, manzanninmu waɗanda sune sune mala'iku da Allah madaukakin sarki ya sanya tare da kowane dan adam, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dan adam baya furta wata magana ko wace iri ce ta alkhairi ko ta sharri face a tare da shi akwai wanda yake sa ido kuma yake halarce ko da yaushe. Raqibun atid, yana sa ido kuma a halarce baya rabuwa da shi, zai rubuta wannan abu. To suna nan suna rubuta abinda kuke yi, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, suna rubuta abinda kuke yi kuma suna sanar da duk abinda kuke yi, duk tashfadin ku sun sani. Allah ya ci gaba da cewa huwa allazi yusayyirukum,
wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atna وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق, يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr, shine wanda yake gudanar da tafiyar ku akan tudu ko a cikin teku. Hatta idza kuntum fil fulki, har sai idan kun kasance cikin jiragen ruwa. Wajaraina bihim, jiragen ruwan nan kuma suka gudana da su. Birihin tayyibatin, da wata iska da take mai daɗi. Wa farihu biha, kuma suka yi farin ciki da wannan iska. Ja'at tarihun asifun, sai wata iska mai tsananin kadawa ta zo musu. Waja'ahumul mawju min kulli makan, igiyar ruwa ta yi wa kansu daga kowane guri. Wa zannu annahum uhita bihim, su tabbatar da cewa ta ko ina bala'i ya kewaye su. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-dina, sai su shiga kiran Allah suna roƙon shi, suna masu tace addini, masu tsarkake addini ga Allah shi kadai. La in anjaytana min hadhihi, suna cewa lalle idan har ka kubutar da mu daga wannan bala'i, lanakunanna min ash-shakirin, lalle tabbaci hakika za mu zamo daga cikin masu godiya. Allah ce falamma anjahum, yayin da ya tserar da su. Idza hum yabghuna fil ardi bighayri haqq, sai ga su suna zalunci a doran kasa ba bisa gaskiya ba. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, innama baghyukum ala anfusikum, mummunan sakamakon zalincin ku yana karewa ne akan ku. Mata'al hayatid dunya, ku ji dadi, dadi na duniya dan kadan. Thumma ilayna marji'ukum, sannan zuwa gare mu ne makomar ku take. Fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sannan mu ba ku labarin abinda ku kasance su kuke aikatawa. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da fada mana cewa rayuwar dan adam gaba daya a hannunsa take, kuma shi yake gudanar da al'amuransa, sawa'un atudu yake ko a cikin ruwa, a ko ina yake Allah madaukakin sarki shi yake kula da shi, shi yake tafiyar da lamurransa. Huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr, Allah ce shine wanda yake gudanar da ku, yake gudanar da tafiyar ku akan doran kasa ne ko a cikin teku. A wannan aya Allah madaukakin sarki yana suranta ni'imar da zai yi wa dan adam ya tsame shi daga bala'i, yayin da ya shiga cikin matsuwa ya fitar da shi daga cikin wannan matsuwa din, amma maimakon ya gode wa Allah, maimakon ya zama mai biyar Allah, sai ya zama mai fada da addinin Allah, sai ya zama azzalimi, sai ya zama mugu. To shine yake ba mu misali da waɗanda za su shiga cikin ruwa, a yayin da suke cikin ruwa din nan suna cikin jin daɗin tafiya a cikin jirgin ruwa, iska mai daɗi tana kaɗa su, suna farin ciki da yanayin da suke ciki, kwatsaha sai Allah maɗaukakin sarki ya juya yanayin, sai ya kawo wata iska wacce take mai tsananin kaɗawa, igiyar ruwa ta yi turuƙo ta kowane ɓangare, su sakankance lallai tabbas halaka ta zo, babu mafita ta ko'ina, sun fitar da rai, sai su koma ga Allah suna kiransa, su koma ga Allah suna addu'a da ikhlasi, su manta da abinda suke hada Allah da shi, kamar yadda yake dalla man tad'una illa iyya, sai ku manta da abinda kuke kira sai shi kadai, kuna yin alkawari la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin, lalle tabbaci hakika ya ubangiji har idan ka kubutar da mu to za mu zama daga cikin masu godiya. Allah madaukakin sarki yake ba mu wannan sura din wacce za mu iya kawo ta a kwakwalwar mu, matso da hoton a cikin kwakwalwar mu, mutane ne ga su nan sun tashi sun je sun shiga jirgin ruwa, hankalin su a kwance, suka shiga jirgin ruwa din nan, jirgin ruwa ya fara tafiya da su, iska mai daɗi tana kadawa, ana farin ciki, ana hira, ana dariya, ana ba wa juna labarin ruka, ana tuna inda za a je da me za a yi idan an je, da yaushe za a dawo, in an je garin yaushe za a bar garin, ana cikin wannan yanayi mai daɗi, kawai ka tsaha sai abu ya jirkice, sai suka dinga jin wata iska mai ƙarfi tana kadawa, jirgin ruwa ya fara ainihin kadawa tambal-tambal, ya yi dama ya hagu, hankali kuma ya tashi, suka duba ta gaba ko ta baya babu matsera, a nan kuma sai zuciya ta koma ga fitirarta ta farko, nan da nan sai aka manta dukkan wasu abubuwa da ake bautawa, sai kawai Allah ne ya zama a zuciyarsu shi kadai, an shiga matsuwa, sai aka samu ikhlasi a lokacin. Wannan yana nuna maka muhimmancin ikhlasi, musamman ga wanda yake cikin matsuwa zai yi addu'a. Kun ga anan labarin kafirai ne Allah yake bayarwa, waɗanda da ɗaya ba su yi imani da wahdaniyarsa ba, suna bauta ma wani Allah, amma da suka shiga cikin matsuwa suka sanya ikhlasi a zuciyarsu, sai Allah ya karɓa addu'arsu. Ashe wannan ba yana nuna muhimmancin ikhlasi? Idan har Allah zai karɓi addu'ar kafiri in yayi ikhlasi, ina ga mumini? Ina ga mumini? Shi yasa ya zo a sira lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito Makka, akwai wasu da suka shahara da gaba ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, Abdullah ibn Khattab, Abdullah ibn Abi Sarh, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, da wani Maqis ibn Duba'a, da kuma Ikrima ibn Abi Jahl, suna daga cikin waɗanda aka yi ta'arta da su, sun wahalar da musulmi. Don haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara aka karɓe garin Makka, sai suka ce ya kamata su san ta yi, in manzo Allah ya kama su ba zai musu da kyau ba. To yadda labarin yake, Ikrima ibn Abi Jahl sai ya je ya shiga jirgin ruwa, ya ce yaman zai gudu, ya shiga jirgin ruwa. Ana shiga jirgin ruwa an fara tafiya ba sai jirgin ruwa fara fada ba, iska mai tsanani ta taso, igiyar ruwa ta fara kwasar jirgin ruwa za ta jefar da shi. Don haka sai waɗanda suke cikin jirgin ruwa ɗin duk mushrikai ne, sai suka ce wa junansu, ya ahlas safina i'lamu lan tanfa'akum alihatukum shay'an hahuna. Ku da cikin jirgin nan yau ba ku sani Sulata da Uzza ba abinda za su tsira muku. Kowa ya yi addu'a kuma a koma a roƙi Allah da ikhlas. Kaga wani abin shakiyanci. Ikrima yana cikinsu, ya gama yaƙe-yaƙensa da faɗace-faɗacensa, faɗa da gaskiya, ya shigo jirgin ruwa sai ya ji kuma wannan magana, sai yake cewa idan dai ya kasance a cikin ruwa babu abinda zai tsirar da mutum sai ikhlasi, to babu shakka a tudu ma ba abinda zai tsirar da mutum sai ikhlasi. Idza lam yunji fil bahri illa al ikhlas fa innahu lan yunji fil barri ghayru. Sai yake cewa inna li ya rab inna li alayka ahadan in anta afaitani bima ana fihi la'atiyanna muhammadan wala adha'anna yadi fi yadihi wala ajidannahu afuwan karima. Yace to ya ubangiji, har idan ka kubutar da ni daga cikin wannan balahirar da nake cikinta, to babu shakka zan zo ga muhammadu in sanya hannuna a cikin tafin hannunsa, kuma lalle zan same shi mai afuwa mai rangwame mai karanci. Haka kuwa aka yi da suka kubuta da wannan addu'a da suke, sai Allah ya karba addu'arsu. Da suka kubuta sai ya garzaya ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je ya samu hannunsa ya dora hannunsa a cikin tafin hannunsa, yayi kalmar shahada, daga nan ya zama ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga Ikrima dan Abu Jahl, kaga wannan ita ce hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki bai gaggauto da azaba ya halaka kafiran ba gaba ɗaya. Ga dan Abu Jahl yau ya zama cikin musulmi, ya zama ɗaya daga cikin baradan musulmi, duk yaƙe-yaƙen da aka yi kuma daga wannan lokacin har zuwa mutuwarsa da shi aka yi, duk futuhat da aka yi da Ikrima ibn Abi Jahl, ɗaya daga cikin komandoji ne wanda Khalid ibn al-Walid, wanda suke dafawa Khalid ibn al-Walid baya. To kaga ikhlasi shi ya kubutar da su, ta nan ya fahimci lallai ashe duk abinda suke yi a bayan shirme suke, duk wahalar da suka sha ta banza ce, ashe Allah madaukakin sarki ikhlasi yake su, a bauta masa shi kadai, a kirawo shi kadai, kada a gwama shi da wani abu. To wanda ya shiga matsuwa shi ya fi kowa kusa da a taimaka masa a karɓi addu'a, wanda yake cikin matsuwa. Sai amma yujibu al-muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su', wani ya zo gurin Muhammad ibn Dinar, Malik ibn Dinar, afwan Malik ibn Dinar, ya ce da shi ina cikin matsuwa, dan Allah ka taya ni da addu'a. Yace in ko kana cikin matsuwa sai ya fitincinta kai addu'a, dan Allah shine yujibul mudarra idza da'a, shine yake ansa ma wanda ya matsu lokacin da ya kirawo shi. Ma'ana yanzu kai kake cikin matsuwa, kai ne kafi kusa da ansa addu'arka sama da ni da bana cikin matsuwa. Don haka ne kaga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi wasu mutanen da addu'arsu ba ta faduwa, addu'ar uba ga 'ya'yansa, addu'ar matafi yayin da yake cikin halin tafiya, addu'ar azzalimi yayin da aka zalunce shi. To malamai suka ce kaga matafi uba shi kansa wahalar da ya sha ta tarbiyyar 'ya'yansa da kula da su, nemo musu abinci, ya zama da ya cancanci a rasa addu'arsa. Matafi a ɗabi'a matafi yana tare da wahalhalu, ku duba ko yanzu da hanyoyin wato tafiye-tafiye suka yi yawa, suka yi sauƙi, amma duk sanda aka ce za ka yi tafiya sai ka ji ba daɗi, kana cikin mota kai, kana cikin jirgi da AC, amma wallahi sai ka ji gata. kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta tafiya da cewa qit'atun min al-azab, wani yanki ne na azaba. Kaga wanda yake cikin halin tafiya yana cikin matsuwa, haka nan wanda aka zalunta yana kuka saboda zaluncin da aka yi masa, yana cikin matsuwa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan addu'o'in su ba sa faduwa haka nan a banza, saboda cikin matsuwa suke. Duk wanda ya shiga matsuwa zai kakkaba kowa daga zuciyarsa sai Allah, wannan ita ce fidira ta dan adam. In kaga mutum ya fita daga wannan fidira din, to babu shakka jagwalgwalewar lamarinsa ta yi tsanani. A ce mutum ya shiga matsatsi lokacin da ya kamata ya kusanci da Ubangiji, amma kuma sai ya gani ya zuwa ga wannan Allah ko ya kira wannan Allah. Shi yasa malaman mu suke cewa mushrikan farko Allah ya ba su guzurin hankali, idan suka shiga bala'i sai su manta duk da wasu abubuwan bautar su da duk wasu da abubuwa da suke hadawa da Allah, sai su kira Allah shi kadai. Amma mu namu wato lokacin da aka shiga cikin bala'i ne ma wani lokaci shirkar take motsawa, sai da lafiya lafiya yana addu'o'insa na kirki na sunna, kuma ya shiga bala'i sai ka ji ya kira sunan shehi, sai a kira sunan waliyi, ya shiga wahala. Har ka ga wasu suna tinkaho wai da aka shiga bala'i su suka taimaka, wanda aljanu suna taimaka musu a nan. Wa ikwanuhum yamudunahum fil ghayyi thumma la yubsirun, da Allah ya faɗa dan uwansu daga cikin aljanu, shaydanu na aljanu suna taimaka musu. Wanda yayi imani da irin wannan aqida ta cewa waliyi zai iya kubutar da shi in ya shiga bala'i, sai ya shiga bala'i ya kira wani Allah, sai ya samu kuma agajin wani, ya ga hoton wani gashi nan ya zo da gemu kaya farare, da ce ai waliyin da ka kira ni ne. Shaidanu suna iya taimaka musu da wannan. Ibn Taymiyyah yana wannan bayani a gurare da dama cikin littafin, ya ce kada ka karyata wannan in ya gaya ba, in dai har mutumin nan ya kafu cikin aqidar, aqidar nan ta yi masa kanta ya narke a cikinta, to lokacin da zai gaya maka sakai in kai. Ibn Taymiyyah yana faɗa mana yake cewa akwai wasu da suka zo suka same shi suka yi sai masa godiya, suka ce ya taimaka musu ya agaza musu, ya ce wani abu ya faru ni ban taba ganin ku ba, suka ce a'a ai kai ka zo ka taimake, ya ce wannan taimako nayi muku, suka ce wata rana muna cikin sahara guzurin mu ya yanke muka kuma bace muka rasa ina za mu bi, hanya ta bace mana kawai sai muka kira sunanka. Ya hilai ne kauyawa suka kira sunan shi, suka ce sai muka ganka kai din nan ka zo ka kama hannunmu ka sa mu akan hanya, ya ce to ba ni ba ne. Kaga irin mune da kake zato, ai mutum kuma kasuwa ta kara karfi ke, ya to da ban ne wasa ne, ba an ce ku riƙe waliyai ba, ya ce ba ni ba ne, ya ce wasu daga cikin shaidanu ne kokari suke ko dai su ɓatar da ku ko kuma su nuna soyayya gare ni, ce amma ni kun ga daga inan ba inda na ji. To waɗanda su ya nuna ma'un rabbaniyu malamai na Allah, amma mu wani a wajenmu da aka zo aka gaya masa wannan ƙarya ne ma mutumin ya zo ya gaya masa, ya ce wai sun shiga jirgin sama, jirgin sama din nan ya fara rawa, suka ji alamar jirgin sama nan zai sun tumo ƙasa, ya ce suka kirawo Allah, suka kirawo Allah, babu abin da ya canza. Suka kirawo manzon Allah, ya ce babu abin da ya canza. Suka kira Shehu Abdul Qadir, babu abin da ya canza. Ce sai da muka kira sunanka shi, sai da muka kira sunanka, ya ce sai muka ji jirgi ya yi noma. Shehi sai gyara zama, ƙarya yake masa. Wannan kisa ce sananniya da mutumin da ya ta faru a kansa da wanda ya zo da labarin sananne, sai ya gyara zamansa ya ce ai daman akwai wani mala'ika nomalu, to su sunan shi Nomadu. Allah ya sanya shi tare da bayin Allah. Dan fitowa ya fara fadar kissar a gurin tafsiri. Yace suwa da suwa da sun yi tafiya. Bala'i ya taso suna jirgin sama. Suka kira duk wanda za su kirawo. Amma ba su samu nasara ba sai da suka kirawo dan Ubaydillah shi kenan. Ce to daga nan jirgi ya normal ya ce to da ba akwai mala'ika normal. Shi aikin sa kenan. Ya za ka hada wannan da irin su Ibnu Taymiya. Yace ba mu bane. Yace ni ba inda na bari ina nan nan da ko gani ba inda naje. Shaytanu ne suke karbatar da ku. Saboda haka wanda ya shiga matsuwa shi yafi kusa da Allah, shi yafi kamata ya kira Allah. Kafirai ma idan sun shiga cikin irin wannan matsuwa Allah suke kira. Kuma Allah yana ansa musu. To shine yace huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr, shine yake gudanar da tafiyar ku akan tudu da cikin teku. Akwai wasu hadisai da suka zo rubabbu wanda ba su inganta ba, wanda suke haramta tafiya a cikin ruwa, wannan ba su inganta ba. Irin waɗannan ayoyin duk suna nuna maka cewa ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, zai ce kada ku yi tafiya a cikin ruwa. La tarkabul bahra, wannan hadisan duk ba su inganta ba. Akwai wasu a cikin sunanin Darqutni kuma da yayi bayanin ba su inganta ba. Abdullahi al-Mudlaji ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna kunna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma' fa idha tawadda'na bihi atishna afala tawadda'u min ma'il bahr. فقال هو هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث سيدنا ابي هريره. في عبد الله المدلجي يزوي سامو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول انا كنا نركب البحر. اي نركب السفينه في البحر. منا هوا جلجلوا سبودا فتوتي لميتي فتا. هذا من ذا الله بيمس انكاري سوى يا كتي هوا جلجلوا. To shine Allah madaukakin sarki yace hatta idza kuntum fil fulki, har sai idan kun kasance a cikin jiragen ruwa. Al fulk yana zuwa mufradi, yana zuwa a matsayin jam'i, yana zuwa a matsayin muannas, yana zuwa a matsayin muzakkar. Kalmar al fulk ita kadai anan za ku ga ya zo a matsayin jam'i. Al fulk bi ma'ana as-sufur, jiragen ruwa. Wajaraina bihim, jiragen ruwan suka gudana da su a cikin ruwa. Birihin tsayyibacin da wata iska mai daɗi. Ibnu Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirinsa daga Ubay ibn Ka'ab yana cewa kullu shay'in fil qur'ani min ar-riyah fa hiya rahma wa kullu shay'in fihi min ar-rih fa hiya fa huwa adab. Yace duk inda kaga ar-riyah a cikin al-qur'ani to ta rahma ce. Duk inda kaga ar-rih, wato inda yazo da sigar jam'i to rahama kenan. Inda yazo da siga ta mufradi to azaba kenan. To kaga anan ta zo da nan ne kawai aka samu wannan ka'ida kamar ba ta hau ba. Domin gashi anan hatta idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim bi rihin tayyibati, ga ta zo mufradi kuma ba ta azaba ba, rihi ce ta rahma. Shi ne malamai suke fadar hikimar da ta sa ar-riyahu take zuwa bi ma'anar rahma wa ar-rihu take zuwa bi ma'anar azab, kamar yanda Ibn al-Qayyim ya fada a cikin Bada'i'ul Fawaid, littafin sa Bada'i'ul Fawaid, haka nan Suyuti ya kawo a cikin littafin sa al-Itqan, cewa saboda iska iri-iri ce, kamanninta daban-daban ne, amfaninta daban-daban ne ga ɗan adam. Idan iska ta taso, sai wata iskar da za ta zo muƙabilinta wacce za ta fuskanci wannan iskar mai tasowa, ita ma sai ka taso. To ita wannan ta biyu ko ta uku ko ta huɗu da za su taso, sai ya zama na sun karya wa junansu ƙarfin da suke tattare da shi. To a wannan lokacin sai su zama masu amfani ga ɗan adam, masu amfani ga dabba, masu amfani ga ainihin tsirrai. Saboda ba su zo da ƙarfin da, wato sun rage wa junansu ƙarfi ta yadda ba za su cutar da ɗan adam, ba za su cutar da dabba ba, ba za su cutar da tsirrai ba. Amma iska ta azaba sai ka taso ƙwaya ɗaya ce, alƙibla ɗaya ta sa gaba, saboda haka za ta zo da ƙarfinta, babu wata iskar da za ta fuskanci ta bare ta rage mata ƙarfi. To a wannan lokacin sai ta yi irin abin da duk Allah ya umarce ta yi, ta yi kisan da Allah ya umarce ta yi, kisa ta yi, ta barnata dukiyar da Allah ya umarce ta barnata. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ba mu labarin iskar da ya tura wa Adawa, cewa fi adin iz arsalna alaihim rihal atiq, haka sai ya sifanta ta da al-atiq, muka aika musu da iska wacce take bakarara, bakararar iska wacce babu alheri, babu ruwa, babu amfani a tare da ita. Ci to amma anan namu gari ta zo da mufradi, kuma tana nufin iska wacce take mai tarahama, iska mai daɗi. Yace wannan kuma saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, dalili ne wanda yake da alaka da balagar Al-Qur'ani, saboda a samu muqabala, abinda malaman lugha suke, malaman balaga suke kira muqabala. A can gaba an faɗi iska ta azaba, an kawo ta da sigar mufradi, inda Allah ya ce ja'at harifun asif. To dan a samu muqabala nan a faɗi mufradi, nan ma a faɗi mufradi, kada can a faɗi jam'i, nan a zo a faɗi mufradi. Ga wanda yake ɗanɗanan balaga da salo da iya magana da azancin magana na Larabci, zai fi jin daɗi idan ya zo rihun tayyiba, rihun asif. To lokacin kuma da ake muqabala, akan iya zuwa da abinda in da shi kadai za a zo da shi, ba zai zo a haka ba. Yanzu kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya kawo maganar makru, yace idza lahum makrun fi ayatin, sai yace qulillahu asra'u makra. Kaga an kawo maganar makirkin su, sai aka kawo kuma na Ubangiji, domin na Ubangiji muqabilin nasu ne. Amma haka nan kawai ba za ka sifanta Ubangiji da makirci, ba za ka ce Ubangiji makiri ba. Amma idan a gurin muqabala ne wani ya yi makirci, shi kuma ya fuskanci nasu makirci da makirci irin wannan, wa makaru makran wa makarna makra, sun yi nasu makircin, mun yi namu makircin, wa makaru wa makarallah يخادعون الله وهو خادعهم. kaga duk wannan muqabala ce, muqabala ana iya zuwa da abinda ba za a zo da shi ba idan shi kadai za a ambata, ba tare da an ambaci wani abinda yake fuskantar sa ba. To sannan ma'ana kuma ta biyu, ko dalili na biyu wanda yasa rihu ta zo anan mufradi, shine rahamar anan ba za ta samu ba idan ya zama da iskokin da yawa, domin gudanar jirgi yana gudana ne da iska guda ɗaya wacce take kaɗa shi zuwa ga inda ya nufa. Idan ya kasance akwai iska da za ta ɓullo masa ta dama, ta hagu, ta gaba, ta baya, ka ga abin ba zai yiwu ba, sai a samu rikici. To don kada a samu wannan rikicin, a samu halaka, shine sai Allah maɗaukakin sarki sai yake gudanar da su da iska guda ɗaya wacce take fuskantar wata mafuska guda ɗaya, ko wata manufa guda ɗaya. To wannan shine dalilin da yasa akai ifradar rihi a cikin wannan aya. To amma duk da haka sai Allah ya sifanta ta, ba a barta haka ba, don kada waccan ka'ida ta zo tai maka matsala, ta zama maka matsala. Sai aka ce birihin, sai aka ce tayyibati, don kada ka zaci ta azaba ce. Ce ja'at harihun asifun, sai wata iska mai tsanani ta zo, waja'ahumul mawju min kulli makan, wato igiyar ruwa ta zo musu ta kowane bangare. Wa zannu, azzannu anan bi ma'ana al-yaqin, wa zannu annahu uhita bihim, suka tabbatar, suka sakankance cewa an gama zagaye su, ma'ana bala'i ya riga ya gama hadawa ta ko'ina. Da'u Allah mukhlisina, suka yiwa, suka kira Allah suna masu tsarkake bauta gare shi. Da in anjaytana min hadhihi, ya Ubangiji, idan har ka kubutar da mu daga wannan bala'i, lanakunanna minash shakirina, lalle za mu kasance cikin masu godiya ga Allah. Falamma anjahu, Allah ce yayin da ya tsirar da su, ya karbi addu'ar su, da cewa ba musulmi bane, amma kasancewar sun yi ikhlasi, Allah ya karbi addu'ar su. Allah ce idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haq, sai ga su suna zalunci, suna zalunci a doran kasa ba bisa gaskiya ba, maimakon su zama masu cika alkawari. Shi ne Allah yake cewa ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum, ya ku mutane ku sani sakamakon zaluncin ku akan ku zai kare. Inna ma baghyukum baghyukum mubtada ne ala anfusikum shine khabar a bisa wani irabi a wani irabi inna ma baghyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya idan an karanta mata'u da rafi kamar da yake a wasu qira'o'i a qira'ar da muke qira'ar hafs mata'ul hayatid dunya in kai masa nasba zai zama ala anfusikum shine khabar inna ma baghyukum ala anfusikum ai ba'dukum ala ba'd kuna yin zalunci ne sashin ku akan sashi sashin ku shi yake dandanar zaluncin sashi manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yanda Tirmidhi ya rawaito hadisin Abu Bakrata hadisi ne sahihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana kamin zambin daru min an yu'ajjila Allahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yudakhiru Allahu li sahibihi fil akhirati min al-badi wa qati'ati ar-rahim babu wani zunubi wanda yake Allah madaukakin sarki yana gaggauto da ukubarsa a nan duniya tare da irin abinda Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mai wannan laifi na ukuba a ranar gobe kiyama kamar zalunci kamar yanke zumunci wannan zunubi ne da Allah madaukakin sarki yake gaggauto da ukubarsa tun a nan duniya Allah ce mata'al hayatid dunya ay tatamatta'u da mata'al hayatid dunya kuna jin dadi dadi jin dadi na nan duniya duniya wacce bata taka kara ta karya ba wacce bata a bakin komai kamar yanda Allah zai zo yi mana bayanin ta ya ba mu misalin ta yace thumma ilaina marji'ukum sannan kuma makomar ku zuwa gare mu take fa nunabbi'ukum mu ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da ku kasance kuna aikatawa Allah sai ya ci gaba da misalta musu duniyar wadda ita ce take jansu suna kwantarewa a hanyar Allah suna faɗa da gaskiya Allah ya ce
innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhalat bihi nabatul ardh فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
Allah madaukakin sarki yace inna ma masalul hayatid dunya lalle kadai misalin rayuwa ta duniya kama in anzalallahu minas samai kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga girgije fakhtalata bihi nabatul ardi wanda tsirran kasa suka cakudu da shi mimma ya'kulun nasu wal an'am daga abinda mutane da dabbobi suke ci حتى إذا أخذت الأرض زخرفها هرسلو كشند كسا تأوتك واتا وزينت تيأدو تيقليا تزم أبن بنش أوا وظن أهلها أنهم قادرون عليها ما أبو تنتا سك تبتر وسك سكن كان شيء وسو ما سيكوني أكنتا ما سملكيني غريتا ما سيكوني أكن سيموريرتا أتاها أمرنا سي الأمر يزومة ليلا أو نهارا دري فجعلناها حسيدا sai muka sanya ta a girbe, muka mayar da ita a girbe, ka allam ta zana bil ams, kamar ajiya ba a taba yin ta ba. Kazalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun, haka muke bayanin ayoyi daki daki ga mutanen da suke tunani. Allah madaukakin sarki a wannan aya da wasu ayoyin da suka yi kama da ita, Allah yana labarta mana, yana misalta mana yadda wannan duniya take. Misalin wannan duniya, Allah ya ba mu labarin ta anan, ya kwatanta mana ita da ƙasa da gona, wacce Allah madaukakin sarki zai saukarwa da ruwa mamaku da fitar da tsirrai iri-iri, wanda dabba za ta ci da wanda ɗan adam zai ci. Ƙasan nan ta yi kyau, ta yi yabanya, ta yi kore shar, ta zama abin sha'awa ga wanda duk zai kalle ta ta fuskar yanayin da take, wato koriya shar, da ta fuskar irin ni'imar da take cikinta na abinci da kayan daɗi da arziki. Shi mai gonar zai ji daɗi, zai yi ta farin ciki, yana bishara cewa bana an samu ruwa, bana shuka ta yi kyau, yana tunanin gurace-gurace-gurace da abinda zai samu. Da kai wanda za ka kalle ta, ko dai ka kalle ta yanayin irin yadda halittar take, ta sanya maka wata nutsuwa da jin daɗi a zuciya, ko kuma a'a ganin inda duk ko'ina amfanin gona ya yi kyau, amfanin noma ya yi kyau, ka yi tsammanin cewa ba za a yi tsadar abinci ba bana, za a samu abinci, za a yi kaza, za a yi kaza. Ta ɗaukawa duk waɗanda suke masu morarta su tabbatar da cewa za su mori wannan gona, za su mori wannan shuka. Shi ne hatta idan akhazatil ardu zukhrufaha, lokacin da ƙasar nan za ta ɗauki ƙawarta, ta baka sha'awa, wa zayyanat, ta yi ado da irin kalarta koriya shar, da wasu furanni masu ɗaukar ido. To a wannan lokaci, wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, masu ita za su tabbatar da cewa lalle su masu iko ne akan cin moriyar wannan abu, wannan gona. Ataha amruna laylan aw naharan, lokacin Allah madaukakin sarki sai ya turo da al'amarinsa, sai ya turo da azabarsa da daddare ko da rana. Faja'allaha hasidan, musanya ta ta zama kamar an girbe ta, ta bushe ƙayau. Allah ya aiko mata da iska ko tsawa, ko ya aiko da wasu ƙwari waɗanda duk za su cinye wannan amfanin gona. Shi ne amruna ɗin da Allah yake, ya zo da daddare ko ya zo da rana, sanda Allah ya ga damar ya kawo shi. Faja'allaha hasidan, musanya ta kamar wacce aka girbe, ta zama ta bushe bayan dada da zuban sha'awa koriya shar. Ka'an lam tazna bil ams, kamar jiya babu ita, kamar jiya babu ita. To wannan ita ce misalin duniya da gaggawar da take wajen gushewa. Ga ta za su ganta, mutum yana cikinta, yana kolewa, yana kai kawo yadda yake so, lokaci ɗaya sai ta juye masa, ko kuma lokaci ɗaya sai a neme shi a gaba shi. Wannan jin daɗin da wannan abin da wannan mamlaka duk gaba ɗaya babu ita. To haka Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ba da labarin yadda duniya take. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Cikin suratul Kahfi haka Allah maɗaukakin sarki ya suranta duniya, cika gaya musu misalin duniya kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama, ƴaƴan abinnan tsirrai suka cakudu da shi, amma rana tsaka sai ya wayi gari hashiman, bushasshen karmani, bushasshen ciyawa, tazruhu riya, iska na ɗaukan tana yawo da ita sama. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. A suratul Zumar, thumma tahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika la dhikra li ulil albab, daga baya ya kashe ya koma ya zama fatsi-fatsi, daga baya kuma ya rigiddige a tattake shi to haka duniya take kamar sai gaisu a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama kamar ma mako ne na ruwa da ya sauka kasa ya fitar da tsirrai tsirran da suka dinga bawa manoma wato sha'awa a lokaci daya sai ya fara canza kala ya koma fasifasi lokaci daya kuma sai ya bushe lokaci daya sai ya diddige to haka duniya take saurin gushewa insha Allah a karatun mu gobe biiznillah za mu yi bayani akan yadda Allah madaukakin sarki ya misalta duniya da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya misalta wannan duniya da kuma abinda ake kira zuhudu gudun duniya.